Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi. Yau ranar Alhamis 9 ga watan Fabrairu da shekarar 2023. A yadda babban zaben wannan wata na Fabrairu ke kara kawo jiki, masu takarar neman makamai a Najeriya na ci gaba da kara matsakaimi wajen neman kuri'un jama'a. Sannan kuma wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu kan matsayi da muhimmancin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu a Najeriya. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Mudabarma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Amurka ta ce an gaba lambalan din liken asirin China a nahiyoyi biyar, kuma Washington ta tuntubi kawayenta domin musayar bayanai kan ayyukan. Tuni muka yi musayar bayanai da kasashe da dama a sassan duniya daga Washington da kuma ta ofisoshin jakadancinmu, kuma mun yi haka din saboda ba Amurka kadai aka auna ba a wannan shirin wanda yake taɗuwaicin kasashe a sassan nahiyoyi biyar, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana jiya Laraba yayin wani taron manema labarai tare da sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Game da kowane ne ke da alhakin hakan China ce, kuma batun kowane ne ke da alhakin yin hakan bai taso ba, inji Blinken lokacin da aka tambaye shi ko yana tunanin shugaban China Xi Jinping yana sane da ayyukan balan-balan din liken asirin. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya ce Washington tana kara samun bayanai daga kokarin tarkato balan-balan din, kuma akwai abubuwa da dama da zai fada akan ta a cikin kwanaki masu zuwa. Masu aikin ceto a kasashen Turkiya da Syria na ci gaba da fafatawa da lokacin sanyi jiya Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar Litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 11,000. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar jiya Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiya ya haɗa da ma'aikata 96,000. Wuraren da ake yi wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwa yayin da aka iske mutane da ransu suka tafi da su domin a kula da lafiyarsu. Jami'an Turkiya sun ce akalla mutane 8,574 suka mutu yayin da sama da 38,000 suka jikkata. A Syria an samu mutuwar akalla mutane 2,530 a cewar alkaliman gwamnatin Damascus da kungiyoyin agaji. Yanzu girgizar ƙasa ta zama wani mummunan bala'i tun bayan girgizar ƙasa da matsananciyar guguwa ta tsunami da ta yi sanadin mutuwar kusan mutane 20,000 a Japan. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya tashi zuwa birnin London jiya Laraba don godewa al'ummar Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa ƙasarsa wajen daƙile farmakin da Rasha ta kwashe kusan tsawon shekara tana yi a ƙasarsa, kuma ya hasashen cewa daga ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Birtaniya cewa mun san yanci ne zai nasara, muna sa ran Rasha za ta yi rashin nasara, mun san nasara za ta canza duniya, kuma wannan zai zama canji da duniya ta daɗe tana buƙata. Birtaniya tana tafiya tare da mu zuwa ga mafi mahimmancin nasara a rayuwarmu. Zelensky ya kuma gana da Sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biyu a ƙasar waje tun bayan mamayar da Rasha ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya wuce, biyu bayan wata ziyara da ya kai Washington a watan Disambar bara inda ya gana da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga Majalisar Dokokin Amurka.
Madalla, a yayin da babban zaben wannan wata na Fabrairu ke kara kawo jiki, masu takarar neman mukamai a Najeriya na ci gaba da kara matsakaimi wajen neman kuri'un jama'a. Gare Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
A yayin da babban zaben wannan wata na Fabrairu ke ƙara ƙaratowa a Najeriya, masu takarar neman mukamai a Najeriya a matakai daban-daban na ƙara matsakaimi wajen neman ƙuri'un jama'a. Akan haka ne ma dan takarar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, Bola Ahmed Tinubu, ya kai ziyarar yakin neman zabe a birnin Lokoja, fadar gwamnatin jihar Kogi. Bola Ahmed Tinubu dai ya sha alwashin farfado da kamfanin karafa na Ajakuta tare da yashe kogin Niger da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi watsi da kammala shi, bayan da gwamnatin Marigayi Umaru Musa ‘yar Adwa ta fara aikin kwashe shi da nufin samar da tashar ruwan baro, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Ajakuta is resisted and will be done.
Ya ce, za mu kammala aikin Ajakuta, haka zalika za mu yashe kogin Naija, za mu iya cikin ikon Allah.
Dredging of river Niger will be done.
Tumalan Husaini Jumare na ɗaya daga cikin dubban ‘ya’yan jam’iyyar APC da suka tarbi Tinubun a birnin Lokoja, ya ce suna da ƙwarin gwiwa matuƙa.
A insha Allah muna kyauta da sai akwai nasara a cikin wannan tafiya. Tun daga cikin alamu tun a nan wajen ya nuna cewa muna tare da shi 100% Allah, da kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya bashi sa.
Sunana Muhammadu Sadi, ƙaramin hukumar Lokoja local government jam'iyya na APC. Gaskiya muna farin ciki da wannan taron wanda ya nuna alamun nasara, saboda jama'an da suka fito ba su nuna gajiya ba.
A gefe guda shi ma dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP mai adawa Alhaji Atiku Abubakar da ke ci gaba da zagaye jihohin Najeriya tare da bayyana irin kudurorinsa na gudanar da ayyukan raya ƙasa. Isa Liman Kantigi shine dan takarar kujerar gwamna na PDP a jihar Niger, ya ce matsalar hanya na ɗaya daga cikin matsalolin da za su tunkara da zarar sun kama kujerar mulki.
Ba hanya, wallahi tala, duk wajen da muka je ba za ka taba gudu 20 kilometer per hour ba, ban kai sa ba. Kunna kiwon dabbobi ba zan bar dabba ya shiga cikin wannan hanya ba, gara zan bi daji. Saboda haka number 1, bayan da ayoyi da infrastructure magana makarantu, na gani ilimi mutane suna karba ba yaran ilimi a zaune a gindin bishiya.
A yanzu dai kasa da makonni uku suka rage a gudanar da babban zaben Najeriya, inda ƴan kasar ke cike da fatar ganin an samu sauƙin matsaloli irin na rayuwa da suka hada da ƙarancin mai da rashin takardun kuɗi da ma uwa uba matsalar rashin tsaro da ta'addabi al'umma a wasu sassan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga na birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya na neman dala biliyan 2.6 a wannan shekara domin tallafawa mutane miliyan 7.6 daga cikin 'yan Somaliya masu fama da matsananciyar yunwa da yiwuwar yunwa sanadiyar rikici, tsadar abinci da fari da ba a taɓa gani ba. Babban jami'in jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Somaliya, Adam Abdul Mola, ya shaidawa manema labarai ta kafar bidiyo cewa akwai yiwuwar yunwa mai ƙarfi daga watan Afrilu zuwa Yuni na wannan shekarar, kuma ba shakka idan ba a ci gaba da bayar da agajin jin kai ba, kuma idan daga Afrilu zuwa Yuni ba a samu ruwan sama da ya kamata ba kamar yadda aka yi hasashe. Kasar tare da sauran sassan yankin kuryar gabashin Afirka na cikin mawuyacin hali na fari mai dimbin tarihi, bayan da aka kasa samun damuna guda 5 a jere. Abdul Mola ya ce kusan mutane miliyan 6.4 ne ke fuskantar matsalar ƙarancin abinci, kuma ana sa ran adadin zai ƙaru zuwa miliyan 8.3 tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni, ciki har da mutane 727,000 da ake sa ran za su fuskanci bala'in yunwa. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden na bibiyar jawabin da ya na halin da ƙasa ke ciki, tare da yin tafiya jiya Laraba zuwa jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin ƙasar don yin albishir da abin da yake gani a matsayin ci gaban tattalin arziki a ƙarƙashinsa. A nasu bangaren yan jam'iyyar adawa ta Republican suna kira da a kawo ƙarshen abin da suke kira kashe kuɗaɗen gwamnatin Biden a cikin shekaru biyu da ya yi a fadar White House. Shugaban ya kai ziyara wata cibiyar horar da ma'aikatan ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta arewacin Amurka a ƙauyen DeForest don tattauna ayyukan masana'antu. Jihar Wisconsin fagen dagar siyasa ne da ake fafatawa na shekara-shekara a zaben shugaban ƙasa, kuma kusan tabbas za ta sake zama wuri mai muhimmanci a 2024 duka ga Biden, yayin da yake gab da neman sake tsayawa takara a hukumance a cikin watanni masu zuwa da abokin hamayyarsa na Republican ko tsohon shugaba Donald Trump ko kuma wani. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu kan matsayi da mahimmancin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu a Najeriya. Ga Tamar Abari dauke da rahoton.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Usman daga Kaduna. To mu da yanzu abin da zamu ce gaskiya, ni yanzu tani na an so kati na na zabe. Muna sa ran Allah ya da mu dai muna addu'a Allah Ubangiji ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi. Muna sa ran yanzu wannan canje-canje neran da aka yi da abu diyar kirkice Ubangiji Allah ya daidaita mana.
Zabe in ya tashi saki je Najeriya ki zabe.
In Allah ya yarda zan yi zabe da kati na, ina da shirin yin zabe in Allah da kuma mu duk wanda ya zo kawo muna addu'a Allah ya bamu mai yin adalci wanda zai daidaita mana rayuwarmu da wannan kashe-kashe da ake mana. Komai ya rikice, mu dai muna addu'a wurin Allah Ubangiji Allah ya daidaita mana komai da komai. Zan je Kaduna in yi zabe na in Allah ya da ina da niyya, in Allah ya da zan fito na yi zabe da ikon Allah.
Sunana Mustapha Abdullahi daga Kano Fage local government, ina Niger, amma ni sakamakon halin da muka tsinci kanmu a Najeriya ta sa na fito. In na fito ina kan kwana biyu ma ban koma Najeriya ba sakamakon halin da muka riska. To kuma ni yanzu gaskiya, amma halin da muka riska a Najeriya, zaben sai dai ya zo ya wuce, amma ba zan ma je gida in yi zabe ba, saboda gwamnatin da take kai mun kyautata mata zato nesa ba kusa ba. Abinda kuma muka gani muka yi tsammani ba shi muka gani ba. To shi yasa ni gaba ɗaya zaben ma na hakura da shi.
A nan ina cikin wani shago wanda mafi yawa ƴan Najeriya ne wanda suke zaune a nan jamhuriyar Nijar. Malami ya sunanka?
Abubakar.
Daga wata jiha?
Zahar Katsina. Dai ina tunanin wannan ɗaya zaben insha Allah za a yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wata fitina ba.
Ka karɓo katin zabenka?
To amma ban taho da shi nan ba, yana can gida.
Ai za ka koma gida ka yi zabe?
Insha Allah. Fata na dai kowai Allah sa mu gabayan shi lafiya.
Sunana Zainab Yusuf, ni ɗan Najeriya ce. Ba na yin zabe, ban je ba ma na karɓo kati saboda ba mu ji ba daɗin wancan. Mun zaɓi Buhari amma abin bai mu ba daɗi. Ba tsadar rayuwa, muna cikin wahala. Kuma gashi an caccanza wannan nerai. Mu dai duk abin ya cakule mana.
Ba za ki zaɓen ba?
Ba zan yi zabe ba gaskiya.
Da ki je kika karɓo katin ki ba?
Wallahi ban je na karɓo ba.
Sunana Zaradi, ni ɗan jihar Kaduna ne. Ra'ayina irin tashin hankalin da ake ciki da yanayin wannan matsaloli ga shugaba Allah ya bamu mai adalci zai tafi. Fatan shi ya samu shugaban da zai rike mu a bisa adalci da amana.
Ka karɓo katin zaɓenka?
Na karɓa, yana da shi a hannuna katin zaɓen.
Yanzu za a je a yi zaɓe?
Insha Allah, ina sa ran haka.
Uzeru kuma ni ɗan jihar garin Kaduna ne. Muna fatan Ubangiji Allah ya yi mana zaɓi ga shugabanni na gari. Insha Allah, ina da katin zaɓe na kuma yana hannuna, yana a nan. In ma nan za a turo mu yi zaɓe, muna da ra'ayin da za mu yi a nan. Kuma mun samu daman da za mu tafi can, babu daman wanda za su zo nan su yi zaɓe. In Allah ya bamu dama za mu je, muna da wannan ra'ayin insha Allah.
A gaida Tamar, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan waƙar.
Dani ba bai barri na ji dadi ba, uban na za yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. wannan rayuwa tana kawo damuwa ubanni mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba bane gani nan ban yi tsaya baba bane an na sauka da inda da baba bane kai yi kwace da sata baba bane yau na shagiya da ta baba bane gani nan ban yi tsaya baba bane an na sauka da inda da baba bane kai yi kwace da sata baba bane baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne
wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓin shugaban himma mai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da fadakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu
yanzu kuma sai shirin
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma Nakasassu a sassan Najeriya sun fada halin damuwa sakamakon matsalolin da suka biyo bayan canjin takardar naira. Rashin wadatar sabbin takardun kuɗi a bankuna da dogayen layukan da al'amarin ya janyo wani abu ne da a yanzu haka ya haifar da tarnaƙi wa harkokin nakasassu inda a wasu yankunan ma harkoki suka tsaya cik. Wannan shine abin da shirin nakasa na wannan mako ke mai da hankali a kansa. Tare da wasu masu bukata ta musamman daga jihar Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mujana Shu'ada, inda bawa Kano municipal. Majoritin mutanen mu ba makaranta suka yi ba wasu ma ko sun yi makaranta ba su da wayo buɗe account a banki. Wannan matsala idan mutum kai mishi magana sai ya ce maka to sana'an ni nake da zan buɗe account a banki. To wannan abubuwan yanzu ya zama na cewa kuɗi ba su yau hannun jama'a. Sannan kuma babban kalubalen mu waɗanda ma suke da account din. Ba sa son zuwa banki idan mun san wurare da dama muna zuwa muna da alfarma da zaka ji a daga maka kafa to gaskiya ni dama ba ni da babban korafi da abin da yake damu na a rayuwa sama da matsalar banki idan ka je banki yanzu kaga idan ka je banki zaka ji kankanta mutane da wada mun idan ka je wasu basu yadda ma da ai maka alfarma basu tsammani kana da wannan alfarma a daga maka kafa ka wuce ka shiga ba wasu suna abin yana zama hayaniya idan kuma ka shiga din ni kaina ina biya maka wannan abun ba wai akan wani ba akan kaina ya faru ya sona idan nan zai banki zan je kankanta ma'aikacin da yake kankanta baya gani na saboda yana ina kasa yana sama bi ma san na zo ba mutane su kuma suna kyashin na yi musu over chicken sun dade suna layi ni kuma na zo za a sani to dan haka ba zai gani ba sai wani security in ya gani tukunna koda an ban tila in na suke sai dai wancan security ya miƙa tukunna aka karbo mini idan ATM din banki na je wannan decline sai na jira inda baka san zuciyar wani ba kana tsuwanka bawo mutun ya wannan dinka to sai ka ba mu wani security tukunna zai cire maka kudi a banki to gaskiya mutanen mu muna cikin kalubale ga matsalolin banki wannan cancin kudin ya fita ba mutanen mu fiye da kowa saboda kasancewa ga kada kudin a cikin account to zuwa banki ma zame maka tashin hankali inda shi kai tsaye na kankanta ba zai ganka ba sai wani ya gan sai an ganka tukunna za a nuna mishi to mutane ma ba za su bari ka gansu ba tukunna ba tana kai wannan wasu ma wanda suke dan kasuwancin su yanzu sun dena saboda ba su da yanda za su idan mutun ya zo saboda suna ganin basu san abin da yake faruwa ba sai da suka musu tsohon kudi ba za ka musu sabon kudi ba su kuma suna jin ana cewa za a daina karbo wannan tsohon kudin kuma idan suka karbi tsohon kudin nan ba su da inda za su kai shi idan ina haka POS to gaskiya sha'anin wannan canjin da aka yi Allah ya sani abin ya zama wahala shi nan ke gaya maka idan naje banki ma ni abin ya zama min wahala ba ni da iko da zan iya ciro kudi gaba na da in ciro kudi na jin ya fi wata biyu yana da kyau a ce an ware wani waje kuma kamar yadda aka ce za a turo masu POS su dinga shiga wurare suna buɗe mutane account to ai ya kamata mu yafi kamata a tallafa wa mutanen mu a je ai musu wannan saboda akwai masu sana'o'i da yawa da yawan mu da ka ga mu dinnan muna da abubuwan yi to babban matsalar wannan canjin kudin ya janyo mana matsala mutum yana gudun tsohon kudi samun sabon kudin ma baka same shi ba baka san ma ina za ka yi ka same shi ba to kaga wannan ba karamin kalubale bane ya kamata a duba bankuna ai mana gyare-gyare a cikin shi da wajen ATM da wajen cire kudi yana da kyau a ce an ware mana waje nan musamman da muna zuwa an san nan matsalar bangaren mu ne gaskiya shine roƙo na ga gwamnati dan Allah ta duba mu ta duba halin da muke ciki
to sunana Yahaya shugaban ungiyar masu bukata na musamman bangaren kafafu na jihar Kano ai ya shafe membobin mu ta bangaren tattalin arziki da zamantakewa da rayuwar su ma gaba daya domin yanda ake wannan harka ta bankuna an kaje ga kuwa yaki to mutanen mu ma ba ma sa iya zuwa wajen kasuwanci duk na kayan sa ya durkushe domin sai da kudi yake kasuwanci kuma musamman wasu mutanen namu ba su da asusun ajiya wanda yanzu abin da za a ce in an siya ba a ce ai maka transfer to su ba su da wannan abin wasu kuma suna shakku akan transfer domin yanzu yan masu mai ake cewa kasuwar su ta bude sai su zo su yi mana bogi su tura ma kuma lalan ba haka bane su kalba kayan ka to gaskiya a wannan bangare an samu koma baya sosai ga yan uwa masu bukata ta musamman dama alhamdulillah rayuwar su ga yanda take suna kokari suna kula da kansu suna samun abin da za su ci su sha da iyalansu to gashi an kawo wani tsari wanda ya sake durkusar da su ya koma da su baya haka sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un harkar rayuwarsu
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Murjanatu Adam Indabawa Kano da Yahaya shugaban kungiyar guragun jihar Kano ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Da jaridar da Daily Statesman da mu so mu sharhin jaridun na yau hukumar Shiraj ta wanke mukaddashiyar ministan na jinsi jaridar ta ce commission na kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da gaskiya Shiraj ta yi watsi da zargin da ake yi game da mukaddashiyar ministan jinsi yara da kuma kare halin rayuwa Francis Tautan Mensah game da sayen waɗansu abubuwan kare kai wa hukumar matasa na ƙasa wannan ya iso ne yayin da wani mazaunin Nima na Accra Ismail Muhammad ya yi ƙaran ministan zuwa ga Shiraj cewar ta kauce wa doka mai lamba 284 na kundin tsarin mulkin 1992 sashi na 7 wato hukumar ta matasan ƙasa game da amince da campaign in COVID-19 Bahumia ya samu kyakkyawan tarabo tare da mambobin majalisa guda 40 a wurin makoki na MND Jawula Jaridar The Dispatch ta tarwaita wannan labarin. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya samu kikkiawan tarabo a ranar Litini da safe yayin da suka isa garin Sallagar ke cikin jihar Savannah don makokin lafawura Alhaji MND Jawula. Mataimakin shugaban kasar na tare da mambobin majalisa na jam'iyyar New Patriotic Party guda 40 daga mazabu daban-daban fadin kasar tare su kai wannan tafiya daga Tamale zuwa Salaga a cikin bus. Sai kuma jaridar Daily Graphic da ta ruwaito wannan labarin. Keke Hamon Brian Action Fonde mai gurbin Alan Akutu a matsayin ministan kasa. Jaridar ta ce mamban majalisar dokoki na ran sai Asaka Kwabi na Tahir Hamon da shi ne aka zaba ya mai gurbin ministan Trida da masara'antu Alan Kwaji Chairman te wanda ya murabus a cikin watan Janairun shekaran nan domin ya mai da hankali a fafatakan da yake na zama shugaban sa. Wannan mataki dai ya danganci na ɗi guda hudu ne sabbi da aka yi na ministoci da kuma ɗaukaka guda biyu zuwa matsayin muƙaddasan ministoci zuwa ministan ƙasa. Sa'annan kuma nana don kwakufa ado ya yi garan bawul wa muƙaddashin minista guda ɗaya rakin, in ji babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic. Ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito ana buƙatar haɗin kai don cigaban tattalin arziki kon kujin kurma ne ya faɗa wa limaman addini haka. Jaridar ta ce ministan labarai kujin fannin kurma ya faɗa cewa ana buƙatar wato haɗin kai wurin gina tsakanin gwamnati da masu faɗi aji wurin gina tattalin arzikin ƙasar. Ya ce irin wannan ɗasawa da juna na da muhimmanci domin samar da yanayi da ya dace don taimakawa al'umman ƙasa. Ministan wadda kuma shine mamban majalisar dokoki na Afuwa Sai Ayyarebi ya yi wannan na kuruci ne yayin da yake wa shugabancin Ghana Pentecostal and Charismatic Council jawabi a nan Accra ranar Litini. Da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Ƙasa Amurka ta ce an gaba lambalan ɗin leƙen asirin China a nahiyoyi biyar, kuma Washington ta tuntuɓi gawayenta domin musayar bayanai kan ayyukan. Tuni muka yi musayar bayanai da ƙasashe da dama a sassan duniya daga Washington da kuma ta ofisoshin jakadancinmu. Kuma mun yi hakan ne saboda ba Amurka kaɗai aka auna ba a wannan shirin wanda yake ta ɗoyicin ƙasashe a sassan nahiyoyi biyar. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana jiya Laraba yayin wani taron manema labarai tare da sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Masu aikin ceto a ƙasashen Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafata da lokacin sanyi jiya Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar Litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane 11,000. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar jiya Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata 96,000.
Thomas Sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.